إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز المنان الذي من اتقاه وقاه ومن خافه حماه يوم دبر تشوالوك شن دزن يهو دبر تكيت تشيني كما قجيريني زن يأمفاني دي يران هوسا don isar da sakon nawa gaba daya kasantuwar dama ita huduba dai a malikiya ce aka ce sharadi ne dole sai an yi ta da larabci yayin da sauran mazhabobi suka kasu zuwa gida gida amma zance mafi takaituwa da karbuwa a gurin malamai cewa koda ka bude hudubar ka da larabci ta hanyar yabo da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sauran ka isar da sakon da yaran da kake so ka isar tunda manufar huduba ita ce isar wa mutane sakon sati wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum bayin Allah Allah madaukakin sarki ya kawo mu a duniyar yau duniya mai wahala sha'ani duniya mai rikita duniya da rayuwa a cikinta ba daidai yake da rayuwa a shekaru 50 kai takaita ma zuwa 30 baya ba yau abubuwan da sai fitsararru ne suke yi in aka ga mutum na yi abun kyama ne amma yanzu yana nema ya zanto ruwan dare da ma duniya misali kan haka in makumanta ba shekara 30 baya farkon fitowar harkar fina-finan Hausa liyo wacce aka ce yar film ce zaka ga a bar kyama ce ana ganin ta fi karfin iyayen ta zanto shedaniya a unguwar su ko a garin su ba dan komai ba saboda tana fitowa sai kwaikwayon cewa ita budurwar wani ne ko bazawarar wani ko matar wani har ma a ringa ratsa rawa da kiɗa kamar yadda ake gani a fina-finan India a lokacin za ka ga idan an wata yi mummunar rawa sai ka ji gari ya ɗauka hankali ya tashi ana ganin kamar tana neman ta jawo mutane alkiyama kusa-kusa to amma yau a duniyar social media duniyar da ta zo bayan haihuwar Facebook da Twitter da YouTube da uwa uba uban hatsari TikTok ya koma ba abun mamaki ba ne ba yarka da ka sanya a makarantar Islamiyya ta yi tartil ko ta haddace alƙur'ani ba abin mamaki ba ne ba in ba kai sa'a ba kaɗince ta a gidan biki, har ma hotonta da muryarta da bidiyonta da motsinta ya hawo social media. Babu hijabi, babu kunya, tana tiƙa rawa, tana girgiza ƙirjinta. Kuma ma kai ma uban maza ka damu ka ɗaga hankalinka, kamar yanda da a ce a da ne sai ka ji kamar ka yanka ta, kuma da ka yi fatan ba ka haife ta ba. Bayin Allah, lalle a irin wannan lokaci da irin wannan zamani, zamani ne mai wahalar sha'ani. Zamanin ba wai ya tsaya a can ba ne ba, yau ba muna masallaci ba. Kuna ganin yadda ya hargitsa hatta lamarin wa'azi da karantarwa. In kaga wasu suna magana da sunan addini, sai ka ɗauka cewa sarkin tasha ne ya sa rawani. Babu ya kana irin ta malinta, babu kauda kai irin ta malamai, babu nutsuwa, babu alamar koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Rigima in ta haɗa shi da wani, zai iya kafa kyamara ya hau zagi yana a shari'a, irin yanda ‘yan tasha suke yi zuwa gaba, kuma ka ji yana jawo wasu ayoyi da hadisan manzon Allah don su taya shi rigimar da yake yi da wani. Duk wannan mun san cewa ba haka malinta take ba, ba kuma haka a halin magada annabawa sallallahu alaihim wasallam yake ba. Ko da shi in za ka kirke shi ka tambaye shi ka ce masa tsakaninka da Allah, yanzu nan abin da kake yin nan, ko irin wannan salon wa'azin naka, shi ne kal da kal irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka ce gaba ɗaya muke koyi da shi yake yi? Inda da gaske kake ka rantse ka ce ka rantse da Allah yanda kake yin nan, kwaikwayo kake yi da manzon Allah, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake, ba zai iya rantsewa ba. Kuma an ce masa fatashabbahu in lam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami kiramu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Saboda haka bayin Allah, lalle akwai bukatar a wannan zamani mutum yayi damara, mutum yayi shiri wa kansa, kamar yanda yake shiri wa abubuwa da yawa da yake so ya fuskanta idan suna bukatan shiri, kamar yanda yake yin shiri ne na yadda zai ciyar da iyalansa, in za a yi suna a gidansa, ko zai aurar da ‘yarsa, ko akwai wata hidima da take tinkararsa mai mahimmanci. Duk da mai yiwa, in za ka kalle shi a rayuwarsa ta yau da kullum, ba zai iya wannan hidimar kai tsaye ba, amma saboda ya san babbar hidima ce, sai ka ga ya masa tanadi. Na'am, tanadi abu ne mai kyau, abu ne ma da ke zamtowa tilas. Duk wanda ma ya ce maka yau gashi yana so ya fuskanci kawar da wata matsala, matsalan nan tsakanin musulmai ne da wanda ba musulmai ba, tsakaninsa ne da wani, wata damuwa ce ta duniya da ta shige masa duhu, amma kuma haka kawai bai yi wa abin shiri ba, ƙarya yake ba da gaske yake ba. Kamar da Allah Maɗaukakin Sarki yake ce ma wasu da suka fita jihadi, alhali ba su yi shirin da ya kamata ba, Allah yake cewa walau aradul khuruja la addu lahu udda walakin kariha Allahum bi asahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma alqa'idin. Da daga gaske suke yi da sun yi shiri, domin Allah cewa yi wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin, da za a je aikin haji cewa aka yi wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Babu abin da ke damun mu a duniyar nan a yanzu ya burkita mana lamari gafar ta malam, kamar wannan harkan na'urori na zamani waɗanda suke kawo mutum nesa kusa. Da yawa daga cikinmu nan in suka ce maka wai suna jin dadin rayuwa ta duniya irin rayuwar da ba kauye wanda bai san me ake ciki a duniyar yau ba wanda ke zama a gindin inuwar bishiya ya sha furarsa ya meke kafarsa ya yi barci irin farin cikin da ke samu kai mazaunin birni zare a ganka alamar bulbul haka a jikinka saboda kana dan cin balance diet shi ko mai yiwa kullum yana cin abinci kala guda ne carbohydrate ne ya ci dumame sannan da rana ya ci shinkafa in ya samu ko ya sha kunu dare kuma ya ci tuwo kaga dole a ringa samun motsewa a jikinsa kuma wani lokaci kaga sinadaran da suke gina jikinsa ya zamto cewa an samu tawaya da wasu daga cikin su amma farin ciki mai yiwa yafi ka wanda kuwa alƙawari ne na Allah subhanahu wataala indai zaka kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyawarka to in Allah ya yarda kai zaka ji dadin rayuwarka a nan duniya da kuma lahira Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani ya faɗa cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau za mu rayar da su rayuwa mai dadi a nan duniya shin kana raye rayuwa mai dadi shin me yasa baka rayuwa rayuwar mai dadi bayan a ganinka kai kana kokarin bin Allah kana kokarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabu da wancan wanda kake ganin yana fantamawa wancan mai cin abin da yake so ya sha abin da yake so ya hawo abin da yake so aljifansa suna cike fal da kudade yana ma da wasu kudaden da bai san me zai yi a da su ba amma kuma inda zaka binciki karkashin zuciyarsa zaka ga firgitacciyar rayuwa yake yi don alƙawarin Allah ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama duk wanda ya juya baya wa ambatona sai na rayar da shi rayuwa mai kunci a nan duniya ranan gobe kiyama kuwa za mu tada shi makaho saboda ran kiyama koda kana gani ba za ka iya gani ba sai dai in kana da kyakkyawan aiki wanda Allah ya faɗa cikin alqur'ani yasta nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim hasken su shine zai ringa haskaka musu daman su da hagun su me nake so in ce da wannan zancen nawa duk wannan bai wuce shimfida ba saboda na ki cewa technology shine matsalar mu saboda ma'anar technology inda zaka koma zuwa ga wadanda suka defining din shi me ake cewa technology a Hausance sune wasu dabarbaru da wasu tsare-tsare da dan adam yake samarwa kansa dan ya warware matsalolinsa cikin sauki cikin gaggawa idan ka kula duk wani abin da ake rayuwa a kansa a da idan aka ci gaba aka samar da hanya mai sauki inda aka ci gaba da rayuwa da sauki a wannan fakin ko aka bunkasa rayuwar sunan wannan abin mai technology amma irin waɗannan abin da ke gaba na bai wuce na'urori waɗanda su ma ɓangarori ne na technology amma ba su ne kadai ake cewa technology ba ina so ne bayin Allah a cikin wannan hudu ba cikin yan gajerun kalmomi in ba da shawara a tawo mahanga ga duk wanda yake so ya rayu rayuwa mai dadi a wannan zamani ya kamata yayi wa kansa shiri yayi wa kansa tanadi yayi tsimi wa kansa da dabara yayi kokarin ganin cewa lalle ya tanadi waɗannan abubuwa za su taimaka masa wajen wato rayuwa mai dadi a wannan duniya tunda alƙawarin Allah ne in dai ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ka samu rayuwar mai dadi amma abin da zai hana ka mai yiwa wasu na da rai ne da ya kamata ka hada da wannan biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala din sai su haifar maka rayuwa mai dadi zai iya yiwa ga magani a gabanka amma rashin sanin yaya zaka iya amfani da shi yasa maka ya zamto irin abin da ake cewa wani abu akan matar sarki da ido da ta gani babu ido bata gani ba yan uwana masallata yan uwana bayin Allah babu wani abin da zai warware matsalar mutum gaba daya a dai wannan duniya yayi rayuwa rayuwa mai kyau kamar ya nufaci Allah subhanahu wataala da dukkan lamuransa nace nufata daga Allah subhanahu wataala da dukkan lamura ya kunshi babban makamin da ake so musulmi ya rika dan ya zanto cewa ya kai shi tudun mun tsira shine yi don Allah nace yi don Allah na kifadin haka ne dan gudun kada wani ya takaita ma'anar kalmar cewa sai in ka zo zakai sallah ka daga hannu kana nufatar Allah subhanahu wataala in zakai sadaka ka nufaci Allah subhanahu wataala in zaka gina masallaci ka nufaci Allah subhanahu wataala na'am wannan shine ikhlasi kuma shine wato gishirin miyar da ke gyara duk wata rayuwar dan adam amma abinda nake nufi da wannan kalma da mahanga mai fadi ita ce mutum ya zanto cewa rayuwarsa akwai manufa kowace a cikinta in ka tashi zakai ibada ka nufaci Allah subhanahu wataala in ka tashi zaka nemi ilimi ka nufaci yaya duhun kaiwa kanka da kuma amfanar da mutane in ka tashi zakai sana'a ka nufaci kawar da wato kauci da kuma talauci daga jikinka da kuma wadata waɗanda suke kewaye da kai iyalanka na kusa da amfanar da al'umma na nesa baki daya in ka tashi zaka nemi wani mukami na duniya ya zamto cewa manufar ka irin manufar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ne lokacin da aka yi fari ko aka fuskanci yanayin fari sai ya ga cewa dabarun da aka shirya don magance wannan farin kamar ba za su iya billewa ba duk da cewa gwamnatin ba ta musulunci bane ba amma sai ta ij'alni ala khaza'il ard inni hafizun alim ina su abani minista mai kula da taskar wato kiyaye dukiyar kasa don ni ina gani mutum ne wanda zan tsare ta kuma ina gani ni kwararre ne masani ne akan wannan abu saboda haka ya zamto wajibi babu bayin Allah dukkan mutum inda yake ya rayu da manufa mai kyau babbar manufar kuma ya nufaci Allah subhanahu wataala abu na biyu ya zamto duk wanda yake so ya magance wa kansa matsalar yau ya kuma iya sama wa kansa rayuwa mai kyau mai dadi dole ya yi makami da ilimi ilimi da kuke ganin sannan ba ina nufin mutum ya je ya shiga makarantar primary secondary university ba wannan kawai tsari ne na matakaiyan samun ilimi da kuma tsarin da za su baka takardun da za a kakaba maka wani lakabi ko kuma a ƙarshe a baka wani matsayi na aikin gwamnati amma ina nufin ilimi ilimi wanda yake yantaccen ilimi wanda zaka yi kokarin ganin ka buɗe ƙirjinka kowane abu zaka yi ya zanto ka gina shi akan wato masaniya da sani imma ta hanyar koyo imma ta hanyar tambaya umarnin Allah subhanahu wataala ne cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubr yanzu wannan masallacin da kun tara alrammomin garin nan ne kuka ce ga naira biliyan guda muna so ku gina mana masallaci kamar wannan bayan da za su iya domin ai ilimi ba ƙarya bane ba shi wanda ya koyo yanda ake taswirar gini da wanda ya koyo yanda ake tsayar da gini da shi maginin da ya gina ginin da wanda ya kese koyo yanda ake yi wa masallaci kwalliya ba a ƙasa ya ɗauka ba karatu ya yi ko ya yi la'alla ma ya yi gogayya da wannan abun na tsawon lokaci har ya sami ƙwarewa shi yasa Allah ya ce kowane fanni fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubr wa la yunabbi'uka mithlu khabir fasal bihi khabira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innamas su'alu shifaul ayy tambaya bawan Allah ita ce maganin jahilci mai alar yake cewa gashi yanda zai yi ya kawar da jahilci wa kaza da aka ce masa bai kamata ya kutsa komai ba wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi sai aka ce ga yanda zai yi ya ringa sanin hukuncin Allah akan komai wa yas'alul ulama'a dole ya tambayi malamai alqur'ani mai girma cikin sa cike yake da tambayoyin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi wa manzon Allah dan neman ƙarin sani kan wani abin da ya shige musu duhu wa yastaftunaka fil nisa wa yasalunaka an yatama yasalunaka an al-khamr wal maisir yasalunaka an al-mahid yasalunaka wa yasalunaka ga sunan a cikin alqur'ani a gurare daban-daban wasu gurare ma ba da siga tambaya ba amma za a ce maka dalilin saukar wannan ayar saboda sahabiwa ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin hadisan manzon Allah kuwa duk wanda ke karantawa ai ko a cikin arba'u da hadis sai ya samu inda aka ce jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was'alahu qala ya rasulullahi awsini jaa rajulun ya rasul hatin hadisin farko cewa istala alaina rajulun sharidu bayadu siyabi sharidu sawadi sha'ri la yara alayhi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام تنبياني ببنام مي مسلمتي أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها duka wannan makami ne mai kyau bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo garin Madina gabanin ya gina gidan kwana da ɗakin kwana ai manzon Allah a gidan aro ya zauna a gidan Khalid ibn Zaid ibn Kulayb da ake ce masa Abu Ayyub al-Ansari wanda malam Bahaushe saboda waccar sauka da malam Haladu wanda ake cewa Khalid ibn Zaid ibn Kulayb wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai suna Halid sai kaji in ana so a masa kirari a ce masa Halid farin tsoho na Madina saboda shi ne takwaransa ne ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah abin da ya fara yi shine masallaci sallallahu alaihi wasallam wanda masallacin manzon Allah nan ne makarantar manzon Allah nan ne asibitin manzon Allah nan ne ofishin manzon Allah nan ne kotu a zamanin musulunci daga nan ne ma cibiyar sojoji masallaci ga al'ummar musulmai da sun san yadda ya kamata su bunƙasa shi su ringa cin gajiyarsu gajiyar masallaci a tsakaninsu da abun ba ɗan kaɗan ba ne ba saboda haka bayan Allah ya zamto mana wajibi mu tashi mu nemi ilimi in nace ilimin nan na gaba ɗaya dai a san Allah a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban ilimi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم علي الإرفان للعلم لا نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه أما ألوك الشيء قداكما هذا علم سن الدنيا وكن سن أبن ديفال سوكا ومن زن الله صلى الله عليه وسلم لوك سن داك فال يمسوهي باقي كراتوبة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم سود مهمة علمي القرآن دقى كلمة العلم زوا يعلمون زوا تعلمون زوا عالمون سيد سكا ميت إنجي ورن سكا بيبي وإذا دقى تيوى سمد سو تلي تقوس دوا أولي سود مهمة علمي saboda muhimmancin ilimi Allah ba sai da kai duk wani abin da ke da alaka da ilimi da karikitar ilimi sai da Allah madaukakin sarki ya rantsa da shi nun wal qalami wama yasturun inji Allah subhanahu wataala saboda haka ilimi kamar da kullum muke karantawa tun a primary school mun san littafin karaman sani na malam Abubakar Imam ya dan gutsuro wani abu daga cikin diwanin Malam Mu'az Hadeja dake magana akan ilimi cewa gishiri in ba kai ba miya ilimi mai gyaran zamani jama'ar mu ku jawo hankulan ku mu lura da halin zamani iko mulki karfi duka naga wanda ya kaddara zamani ilimi shike gyaran kasa har asanta a wannan zamani in mutun ya yadda ya girma bai karatu ba malam didda da tijjatakansa didda shekarunsa haka zai kare a rikice irin yanda malam Aliyu Aqido a cikin wakar sa ta fasaha aqiliya ya ambaci halin marar ilimi bayan ya ce ilimi kulun kulifit abudun kule kalauna kale kalubale kacinci kacinci meye abin da ke yado kuma dunkule da rassa gashi a mulmule can sai ya ce marar ilimi dattije ne irin naburi mai dan kwale abu na biyu bayan ikhlasi da manufa mai kyau da kuma ilimi dan uwana shine abu na uku shine wato kada ka yadda ya zamto cewa lokacinka yana nan ba abin da kake yi a cikin sa ko in ce ya kamata ya zamto maka dole lokacinka gaba daya ka cike shi da abin da zai amfane ka duniyarka ko lahirarka Allah da ya faɗa mana cikin alqur'ani wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ce wal asr Allah yayi rantsuwa da zamani wal asr innal insana dan adam sannan ka bawon Allah in ji Allah lafi khusr baba Allah ya ce ba ana cikin asara asarar me asarar lokaci na tafiya ba tare da ka amfani lokacin ba bari buga maka misali dan karami yanzu irin su malam wane gashi tanda ke kallo na wanda shekarunsa bai wuce 30 ba kaga idan da za a ce yana bin nasihar likitoci yana barci awa 8 kullum mai kyau dan ya samu isasshen lafiya a mahangar su ko ma'ana in shekara 30 ne ya rayu a haka shekara 10 cikin 30 din nan barci yake yi domin dama ai 8 cikin 24 ita ce 1 bisa 3 nata saboda haka kaga ka cire masa 10 yana barci yanzu mace wacce take dafa-dafe da safiya da rana da maraice a ce shiga da fita da zamanta a kicin ɗinta tana ɗaukan awa 2 duk a waɗannan girke-girken hada har ma da wanke-wanke da gyara yara za ka ga kusan za ka ce in ta ɗauki awa 2 in fita ya yi aure tsawon shekara 24 a haka to shekara 2 gaba ɗaya tana kicin ne wanda kuke zama a banɗaki na awa ɗaya a tsawon yini baki ɗaya ko na minti 30 in yi shekara misali 48 za ka ce shekara ɗaya gaba ɗaya yana banɗaki ne irin wannan ga mutum mai hankali dole ya zamto cewa ya san duk abin da zai yi me zai amfane shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ana bugun hancinsu ba sa cin gajiyar wannan abun ba sa ribatarsa suna tafiya a banzar bazala a hannunsu as-sihhatu shine lafiya wal farah da kuma wato larar lokaci bawan Allah yanzu kai da kake fama da talauci yanzu kaga in ka kalli mutane duk da cewa suna saka riguna haka masu kyau su saka turare google su sa hula su mai kekkiya amma in ka kalle su in zaka kalle su da gaske a yau rayuwar yau dinnan suna fama da mai talauci da yawa mutane sun tsiyace mutane ba tare da sun san cewa sun tsiyace ba in ka dauki wanda ke da albashi na kololuwa ka ce misali ko consultants a cikin likitoci ko professors a cikin malaman jami'a kai da kake samun naira miliyan guda da dai yanda farashin naira ya kare idan aka ce ka yi rayuwa mai kyau ka ci balanced diet ka kula da iyalanka da ƴaƴanka ka ba su tufatarwa mai kyau ka ba su lafiya mai kyau kai dan karan kanka kai ka samar da dukkan abin da ya kamata iyali naka bawon Allah da wahala ga wannan kudin ya ishe ka mu fa maza ne mun sani da yawa daga cikin abin da yake hakokin mu ba ku yi koda kun ce wani kuna yi mun san ba gaskiya bane ba saboda jawabai na fitowa daga cikin gurin matan ta hanyar tambayoyi yanzu bawon Allah wanda bai ware ma matarsa misali naira 100,000 ba in matarsa biyu ne a ce wannan kawai na yaje ya saya mata ta sayi kayan gyara jiki tun daga shi da komai sai an gyara gashi sai an me sai an gyara shi ni da kai kawai aske shi me za mu fuskar ma akwai sai an sa mata kwalli ni na rana da kwalli kai ne kake ba kwalli kaga hatta wannan gira sai an sa mata jagira sannan baki a sa masa abin da ake gyaran baki da shi bayan ga hakora wanda duk da mu da suna yi sannan ga kayan abin kanshi da abin da kana so a din ka zo barci da ita ka ji dakin ya dauke da dimi amma duka ba ka yi an kyale suna cikin wahala suna cikin tashin hankali suna cikin kunci ko kun san cewa kwanan nan gabanin na fito da zo garin nan shekaran jiya can aboshi na yi wata lacca da wasu daga cikin masana ma'aikata NDLA abinda suka ce mana kuma gaskiya ne cewa bincike ya gwada a irin birane sosai a yanzu kusan in ka samu mashaya kwaya ɗaya hudu cikin biyar ɗinsu matan aure ne na san zai zamto maka haka kamar ba haka ba ya maka gingirin nan dama ai daga cikin abin da ya saka ake fada da ake shan waɗannan kwayoyi uzurin da suke bayarwa saboda yana tafiyar musu da damuwoyi yana sa su manta da matsaloli su samu kwanciyar hankali su yi barci mai daɗi wanda in kuma ka zamto addicted a haka ƙarshe sai ka dawo wani soko sai ka dawo wani gailo gaba ɗaya ka mance komai kana rayuwa irin ta me irin ta talashe manufa kamar irin yadda da tijanmu ne zaka ji sun ce wani dai wallahi mutumin kirki ne ba dan shaye-shayen sannan ba gashi ga ladabi kullun ya ganni sai ya tsuguna ya gashe ni baba wannan tsugunawar fa ba wai ta gaskiya bane ba bai san yana yi bane ba saboda komai a gurinsa shirme ne ran da ya tsuguna miki wata rana insha Allah sai ya tsugunawa akuya اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ‘yan uwa masallata, ‘yan uwa musulmai, a hudubar mu ta farko mun dauko zance tiryan-tiryan akan abubuwan da mutum ya kamata ya lura da su ya sa su a gaba a wannan rayuwa mai rikitarwa marar daɗi, rayuwar da gashi kamar akwai daɗi amma kuma daɗi ne wanda yake na fili amma cikin zuciyar mutane tana ƙone. Ana cike-cikin damuwa musamman ma ga wanda yake uba in ya kalli rayuwar yau sai ka ga haka kawai yana tausayawa ‘ya’yansa da za su zo nan gaba ko wanda suke ƙanana yanzu don duniyar tana da saurin rikicewa yanzu a shekara ta 2004 aka fara ƙirƙiran kamfanin a Facebook kuma har zuwa wajen shekara ta 2013 ba a kai matakin da ake iya ɗora bidiyo a kan social media ba a lokacin sai wanda yake da wayo ne yake da irin su social media da yanzu babu su amanta su irin su MySpace irin su Skype irin su YouTube tun a wancan lokaci su ne suke iya ba da damar ɗora bidiyo wanda kun san waɗannan kalle-kallen bayan toshe basirar mutum da suke yi kuma suna sa masa wasu abubuwa na ciwon kai na damuwa a ƙwaƙwalwa wanda mai yiwuwa
ba zai iya farga yanzu ba sai nan gaba sai ya ji shi gaba daya ne ya hargitse yanzu a ce maka kadai ya ishe ka fitina duk lokacin da zaka yi barci sai ka dan duba ka ga meye duniya take ciki kaga abin da hankalinka zai tashi ranka ya baci abin da zaka jawo shi kuma a lokacin zaka nemi barci kaga dole kai tsaye kai ma kasancewa barcin tunda shi mataki mataki ne kamar inda malaman lafiya suke kasa shi akwai barcin da yake kawai ana ganin kifta idanu ake yi da sauri akwai barcin da yake light wanda yake kawai sama sama ake yi akwai barcin da yake wanda yake deep barci wanda shine barci kadai mai iya amfanar da jiki wannan kadai ya isa gwada maka cewa lalle akwai sauran rana aka ba to hudubar mu zace muka dauko wanda na san lokaci ba zai iya bayarwa ba ta yaya zamu lalmo dabaru ne yanda mutum zai wato raba kansa da wannan fitinar zamani tunda dai mun yi imani cewa al-islamu manhajul haya islam is a complete way of life tsarin rayuwa ne gaba daya babu wata damuwa ko wani kunci ko wani yanayi da zaka samu kanka sai ka sama wa kanka manufa a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai zanto cewa kai ne baka da karfin nutsu na ilimi ko baka da karfin lura da hada can da can dan samarwa kanka matsaya da makamin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abu ne da shari'a ta nema cewa lalle ayi Allah na cewa cikin alkur'ani afala yatadabbaruna qur'ana liyadabbaru ayatihi alura a fadaka a bibi a ringa daukan wato izina a ringa tsintar darasi daga abin da ke cikin alkur'ani in Allah ya koro maka labari sai ya tike da cewa wa ma yaqiluhu illa alalimun ba masu gane haka sai masu hankali masu ilimi fasal bihi khabira wannan zancen tambayi wanda yake gogegge wa ma yaqiluhu aw afala taqilun afala tatadhakkarun afala duk alqur'ani yana so kai amfani da kwakwalwarka da iliminka da dabarunka in kaji tsoron Allah kuma sai Allah ya kala maka basira wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim bayan Allah yana daga cikin abinda tun a da can magabatan mu sun rubuta sun ce dukkan mutumin da yake so ya hautsina kansa da kansa ya hautsina kansa da kansa ya rikitar da kansa da kansa to ya dauki dabi'ar bibiyar labari bibiyar me ake ciki kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi da yaba sahabbansa yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum mafi alherin mutane babu kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai waɗanda suke biye musu sai manzon Allah ce to daga bayansu kuma za a fara samun ribar mutane thumma ya'ti ba'dahum qawm yakununa wala yu'tamanun wa yashaduna wala yustashadun wa yundhiruna wa yundhiruna wala yufun wa yadhharu fihim musliman ayu lahmin nabata ala suhti fannaru awla bihi manzo Allah yake cewa daga baya za a samu wasu mutane ɗan shiga uku waɗanda za su je su ba da shaida ba a tambaye su ba waɗanda za su yi ba kance ba za su cika ba waɗanda za a ba su amana ba za su ci ba za ka ga gaba ɗaya su sun ɗauka kawai a ci a ƙoshi ita ce rayuwa a yi ƙiba waya akuluna wata mata'una kama ta'kulu al'an'am wan naru awla lahum sufa ce wacce take ba mai kyau ba yace wa yazharu fihi muslimun sai kawai kattai suke zama zamanin kattai Allah ya kawo mu zamanin me zama kattai yanzu abinda kididdiga take gwada cewa mafiya yawan mutane a duniya ana kirkiran cewa sama da mutum biliyan 2 suna matakin da kiransa obesity ko mai karshi cewa kiba su ta mai ta yi yawa yanzu din mutumin da ya wuce kilo 77 kuma tsawonsa bai wuce 6.7 ba misali ko 6 millimeter ya shiga wani matakin da ya kamata a ce ya rage wa kansa ne cewa kiba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in ana sufan da yake kan rasulullah sallallahu alaihi wasallama lam yakun bi tawil al ba'in wala bil qasir sallallahu alaihi wasallama kana ja'dan wa laysa bi qadin sallallahu alaihi wasallama kana ashkal al aynaini kana mustawi al batn sallallahu alaihi wasallama ba wai na ce in Allah ya baka kima aibu bane ba amma dai ina son ce ku zamanin masu me kiba ne zamanin ne na ce bayan wanda yake shan gafat malam ya sha kunu yanzu ya fulanin daji da suke shan kunu suke cin tuwo kadai suke cin abin da ke natural ba za ka samu masu kiba a ciki ba sai ka zo cikin birni masu cin indomie masu cin bread masu cin kaza duk abin da ke matsala a rayuwa suna mai ta cusawa mai cikin su so bayan Allah abin da nake so in faɗa a cikin wannan magana da na dauko shine ya zanto wajibi mu nema wa kanmu irin waɗannan manufa waɗanda su ne na yi ta ambatawa na ambaci maganar lokaci cewa mutum lalle ya kula da ita abin da na ƙarshe banda wannan abin na ambata shine lalle ya zanto cewa kanmu dole mu tashi malam mu nema wa kanmu mu daina bibiyar labari kun ga tun a da can a ko ina tun a da ana kisa tun a da ana faɗe Qur'ani ya faɗa mana ana satar jama'a a sace mutum a nemi kuɗin fansarsa tun gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na ce ba abin da ake yi a Najeriya kada a damu ba ko kada a ɗauki mataki ko ba abin damuwa ba ne ba haka nake nufi ba abin da nake nufi shi ne Allah ya kawo mu zamanin da ake ce masa globalization zamanin da misali duniya ta zamto ɗaya abin a faruwa yanzu nan a kujuru sai ka ga wani wanda bai zo ma masallacin nan ba gashi nan dai kilomita ne kaɗan tsakaninta da nan gurin muna gani a jama'a ne sai ga kamar a gabanka ake yi a Kano kamar a gabanka ake yi kana fita a Niger a gabanka ake yi kana karawa a Burkina Faso hakan nan ka tafi in kai ta nan kai ta Chadi a gabanka har sai ka ji maka har ka tsaura tsallaka zuwa ƙasashen Turai duk abin da ake yi a gabanka ake yi kowane abu ya faru yanzu nan zaka sani yanzu nan zaka samu mai labari to yanne waɗannan labarai suke hargitsa maka tunaninka ba sa barinka ka ji daɗi a duniyar nan kowane abu to dole ya zamto cewa mutum ya zamto mutaghafil kada ka ringa shiga abin da bai da kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa min husnul islam almar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum kada ya bari ya shiga abin da bai dame shi ba in ku za ka bibiyi labari dole wata rana ka ji hasada dan za ka ji wani ya yi kuɗi za ka ji wani ya samu dole ka ji kyashi amma idan ka sa abin da ke gabanka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaitum za ka ji daɗi ƙwarai da gaske shi yasa a hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ban kwana yace la tahasadu wala tabaghadu wala tanajazu المسلم أخو المسلم حرام دمه عرضه وماله وتمالا قلوبا شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتكون شيء ساقو قدا بير كون ساقو هنا لليس ساق قدا بير بير تهال قدا شيرين دا بير وسير من ذا الله صلى الله عليه وسلم تكال شيء ومتاني قمتم ميهانك لي إن يتوكيتا يسن ياتا ايكي ذات أمبانشي أكرشان كرشي ba wai dan abun da ya kamata mutum ya sani ya kare bane ba suna nan barjak kuma yanda abubuwa ke sabuntawa hakan nan shi ma kullum ya kamata ya zamto cewa mutum na sabunta ilimin sa shi yasa aka fara ce ilimi shine makamin komai neman abun kai neman arziki kawar da talauci idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ringa yawaita addu'a yana cewa Allahumma إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والفقر والكفر manzo Allah yake cewa ya Allah ina neman tsari a gurinka ka kare ni daga kafirci Allah ka kare mu daga kafirci sai yace kuma wal bukhli da ruwa kaga ruwa da gantan nan musiba ce ba za ka iya gane cewa musiba bace ba sai Allah ya jarrabe ka da ita domin za ka zauna ne kullum a tsorace ji kake yi dabarunka su ne suke iya tara maka ji kake yi cewa idan ka kashe dole ka rasa ka kasa imani da cewa manzon Allah ce Allahumma aati munfiqan khalafa, baka sani cewa rayuwa da Allah subhanahu wataala yayi ta shi ya tsara kowa ya zama yanda yake. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din daraja liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhuriyya wa rahmatu rabbika khair mimma yajma'un. In Allah ya ga dama sai ya barka a azare, kana dan asali, kana ta cika baki da fariya, kai dan wane ne, kai dan jikan wane ne, ku ne usulin wane, a barka da kyar kake yin cefa ne. In Allah ya ga dama ni kuma sai ya dauko ni daga kauye, kauyen ma can Lesina, sai ya bani kudi sai in fanta ma sai a barka da me da fa. Me yasa mafiya yawa daga cikin ko a garin nan yanzu da za a yi bibiya, ai yanzu kididdiga ku yi wa kanku karanta na tso, zan gaya muku gaskiya ba wai dan cin muku fuska ba. Yanzu in ka dauki garin nan da can 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 waɗanda suke masu kuɗi isassu su ne waɗanda suke manyan ma'aikatan gwamnati, har ake muku take da cewa kwastam larabawa mai azare, wanda kan yayi kuɗi a tsarin aikin gwamnati ba matsala aka samu ba. Galibi in kaga mutum yayi kuɗi a aikin wani ɓarawo ne ko da haka, amma ku duba ku gani cewa yanzu wanda ya bibi garin nan zai ga akwai haɓarkar kasuwanci, waɗanda ba ƴaƴansu kowa ba yau sun fara zamowa kowa. In aka nuna gidaje ko aka gwada wasu benaye sai ka ji ana cewa ai na wani ne, la'alla ma ya zo a shaɓa ne garin nan, aka bashi ɗakin zama sai ya fara sana'a, wanda teburin mai shayi ya fara. Hakan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa yana daga cikin alamun tashin alkiyama ka ga talakawa fituk masu kiwon awaki waɗanda ba su tafiya da takalma a ƙafansu saboda tsabar talauci, amma sun zamto cewa su ne mawadata, suna gasa gasa wajen gina ginan benaye. Me yake jawo haka? Saboda abin da ke jawo haka, wanda ya zo daga ƙauye shi abin da ya kawo shi shi ke gabansa, kai kuma an barka da kwafa lolo da cika baki, saboda haka ana tafi in baka wasa ba sai ka dawo mai, sai ka dawo bawansa ko kuma kana roƙo ko kuma a barka da ciwon mai ciwon hasada. Saboda haka ya zamto mana wajibi bayan Allah, tunda Allah ya ce ita wannan dukiya wala tutu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman farzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, cewa Allah ya sanya wannan duniyar abinda ke gudanar da ita dukiya. Yanzu bayan Allah masallacin da muke haduwa da nan fili ne, amma saboda an kashe dukiya an yi shiri an samar da gurin sallah sai muka hadu, da an bar shi haka shi ba za mu yi haduwa ba, dole sai da aka samar da tsarin tsaftace shi, sai kuɗi ya fita, sa'annan a samu mai services, sa'annan sauran abubuwa, hatta wannan dan dauke-dauken da ake yi, inda ba sai wayan nan ba, inda ba sai wannan kamera ba, duk abin da ake so ya yiwu ba zai yiwu ba. To ya zamto mana wajibi mu tashi mu nemi na kanmu. Kun ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi neman tsari a gurin Allah, ba ma kawai neman arziki ba, duk wani abin da zai jawo talauci sai da manzon Allah ya ce a nemi tsari daga gare shi. Yace Allahumma inni a'udhu bika min al-ajaz. Al-ajaz shine wato abin da zaka iya, kana ji kana gani haka kawai ka kasa iyawa. Yanzu mutumin da ya zauna akan dakalin kofar gidansu ko yake da majalisarsa yake zuwa ya zauna ana hira, kuma kullum ya dinga kuka talauci, bai tashi yayi wani hobbasa na kawarwa kansa wannan talaucin ba, amma kuka yake yi, kaga sunan wannan yana fama da ciwon al'ajaz. Irin abinda wani mawaki mutanabbi yake cewa walam ara min uyubin nasi aiban kanaqsi alqadirina ala tamami idza lam tastati shay'an fad'u wa jawizu idza ma tastati'u. Yace duk cikin aibubukan duniyar nan ban ga aibi kamar abinda zaka iya, ka kasa iyawa ba. Yace in ba zaka iya wannan ba ka tsallaka shi, dan wani abin da ba zaka iya ba ka tsallaka, kada ka bari wani abu ya zamto maka stumbling block ya hana ka yin wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajazi wal kasal. Al-kasal lalaci, lalaci kuwa ko sani shine kana ji abin da zaka iya amma kawai wato saboda sabar san jiki ka tashi ka gare yi wal min yace wal bukhl wal faqr wal faqr. Bari in libe muku zancen da wani abin da wani malami ya faɗa cewa yana ganin shi a ganin sa rukunan kafirci guda biyar ne, in dai an baka abubuwa guda biyar din nan to da wahala baka zama arni ba, da wahala baka tsira ga musulunci ba, a ce a baka jahilci,
abaka talauci, abaka hasada, abaka girman kai, sanan biyar din nan ne na manta. Saboda haka bayan Allah ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gwada mana daidai ne, ya ba mu ikon binta, ya gwada mana ƙarya ƙarya ce, ya ba mu ikon kaulace mata. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirin. Allah ka ɗaga sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallama sama da komai. Allah madaukakin sarki ka bar mu kashe muna musulmai. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ان اليهود والنصارى ارتغوا وبغوا واصرفوا. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في غزه. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.